الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayanaka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan dake nan gadan kaya cikin wannan gari mai albarka na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau muna 28 ga watan safar hijrar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yazo daidai da 22 ga watan 8 miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna nan cikin tafsirin surat ali imran wannan shine darasin mu na 91 wanda kuma zamu ci gaba da tafsirin fadar Allah subhanahu wata'ala laysa laka min al-amri shay'un bismillah a kafin mu shiga karatu akwai dan uwa Alhaji Suleiman Muhammad Gulu wanda yana ɗaya daga cikin mahalarta wannan majalisi Allah ya masa rasuwa kwana hudu da suka gabata musa sha addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ya masa rahama Allah ya kyautata makwancinsa Allah ya yalwata masa kabarinsa Allah ya karbi kyawawan ayyukansa ya gafarta masa kurakuransa Allah ya sanya aljanna ce mako masa abinda ya bari a baya na zurriya da ya'ya da masoya Allah subhanahu wataala ya ba su ladan hakuri ya ba su dangana
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم
الله سبحانه وتعالى يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء باكد كوما يتكم وانا لمره أو يتوب عليهم قول الله يافي مسو أو يعذبهم كوكما يأذب تاسو فإنهم ظالمون سودي للي سنتبت الظالمين كمين دا بيان يقباتا دا آير تقباتا الله سبحانه وتعالى يقيا والنبي صلى الله عليه وسلم هيك مرد تكي تشكي لما رنسا دا يتشي ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين domin Allah ya karye lagon wani bangare na kafirai ko kuma ya kaskantar da su su juya baya suna kaskantattu ubangiji subhanahu wataala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama lamarin sa dangane da kafirai lamarin kafirai a hannunsa yake ba a hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama ba daga cikin su akwai wadanda Allah subhanahu wataala zai halakar da su kuma Allah subhanahu wataala yayi hakan daga cikin su akwai wanda zai kaskantar da su akwai kuma waɗanda Allah subhanahu wataala zai karbi tuban su su dawo su musulunta kuma da dama daga cikin su sun musulunta to shine Allah subhanahu wataala ke tabbatar masa da cewa al'amarin ba a hannunsa yake ba laysa laka min al'amri shay'un al'amarin ba a hannunka yake ba al'amarin yana hannun Allah subhanahu wataala kuma wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bawa ne daga cikin bayin Allah subhanahu wataala da ya zabe shi ya dauka kalamarin sa ya bashi annabta girman lamarin sa da daukakar da ya samu a gurin Allah subhanahu wataala wanda ta dare ta kowace mahaluki bata fitar da shi daga sahun bayin Allah ba yana nan a matsayin bawa na ubangiji subhanahu wataala wanda Allah yake bashi umarni yake kuma yi masa hani saboda haka shi ma yana karkashin Allah yana karkashin umarnin Allah subhanahu wataala da hanin sa To kaga idan har ya zanto Annabi sallallahu alaihi wasallama da girman matsayinsa ba zai iya tsallake umarnin Allah da hannunsa ba, yana nan a matsayin mukallafi. To kaga babu kuma wani wanda zai iya cika baki daga baya ce shi ya taka wani makami da umarni da hani za su sauka daga kansa. Wanda duk yayi wannan tutiya to babu shakka wannan ya kafirta, ya bar addinin musulunci, da har zai tunanin wato cewa akwai wani mataki da mutum zai taka ya fita daga ƙarƙashin dokar shari'a ta Allah, to wannan ba musulmi bane. Ba shi wanda yayi da'awar hakan ba, ko wanda ya gaskata shi, ko wanda zai yarda da shi akan wannan aqidar tashi, shi ma ya bar musulunci, domin ƙaryata duka nassoshi ne na Alƙur'ani da suke nuna cewa babu wanda sai ya fita daga ƙarƙashin mulkin Allah subhanahu wata'ala da bauta masa. To yana daga cikin barnar da wasu suka riƙa yi da wasu ayoyi na Alƙur'ani don su tabbatar da wata mummunar aqida wanda ita ce dajiyar da muka ce za mu yi. Nan da Allah subhanahu wata'ala ce laisa laka min al-amri shay'un, babu komai, wato ba ka da komai cikin wannan lamarin. Al'amru a nan ana nufin al'amru al-kauni, kaddarar Ubangiji ba a hannunka take ba, shi yake kaddara abin da ya ga dama, wanda wannan ita ce ma'anar ayar. Kuma duka wanda duke sauraron tafsiri ya fahimci ma'anar, kuma ba wata ma'ana ba ce da take cikin lungu. To amma wasu sai suka ce ai wannan ayar ita kanta ainul isbat ne linnabi sallallahu alaihi wasallam, anan ba kore masa akai ba, tabbatar masa da al'amarin akai. Allah ce laisa laka min al'amri shay'un, tabbatar masa da abin yayi ba kore masa yi ba. Suka ce daidai yake da fadar Allah subhanahu wata'ala, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama, baka yi jifa ba lokacin da kai jifa, sai dai Allah ne ya jifa. Suka ce saboda haka wannan yana nuna cewa aikin Allah ne, wato duk abin da kai to Allah ne yayi, duk abin da ka aikata Allah ne ya aikata. Fi'iluka fi'ilullah, dan su ce da shi ma Allah ne, ce da shi da Allah abu ɗaya ne, babu bambanci. Wannan ita ce aqidar ahlul ilhad wa wahdatul wujud, wanda suke cewa abu saman mai ɗaya ne tak shi ne Allah. Duk wani abu da kake gani ko kake ji kake zaton saman mai ne, suna cewa ba saman mai ba ne. Duk abin da ka gani Allah ka gani, kowa da komai Allah ne. Ka duba ka ga irin wannan kafirci, wannan kafirci ne da ya fi na Yahudu da Nasara. To suna hujja da irin wannan ayar da sauran ayoyi masu kama da wannan ayar, kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala na lazina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadu Allahi fauka aidihim, cewa lalle waɗanda suke maka mubaya'a Allah kawai suke yi wa mubaya'a, hannun Allah yana kan hannayensu. Sai suka ce anan yana nuna cewa babu bambanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah abu guda ne, babu bambanci, domin Allah ya ce innama yubayi'una Allah yadu Allahi fauka aidihim. Haka nan suka yi waccan hujja da wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. To babu shakka duk wani wanda yake da hasken imani a zuciyarsa, kuma yake da burbushin ilimi koya yake, zai fahimci cewa wannan barna ne da ilhadi a cikin ayoyin Allah, ilhadi ne a cikin ayoyin Allah, ɗaukan ayar Ubangiji ne a sa ta a ba a mahallinta ba. Idan muka duba wannan aya kamar yadda muka yi bayanin ta, Allah subhanahu wata'ala ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hikimarsa cikin lamarin kafirai, ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين, سنتي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كاغا وانا اتتي مغانا دا الله يكي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دا النبي صلى الله عليه وسلم يكسا جي أسلر سا وأشكين سلو لنسا ينا يوا كافرين ممونر الدعاء ينا مسو القنوت ينا لأنتر سو يعني دا الله يسوكر دا وانا آير laysa laka min al-amri shay, annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakata da yi musu mummunar addu'a. To kaga wannan tabbatar da tauhidur rububiyya ne, tauhidur rububiyya ne, ka tabbatar wa da Allah subhanahu wataala ayyukansa, ka kuma kadaita Allah subhanahu wataala cikin waɗannan ayyukan, dauka cewa aikinsa aikinsa ne, ba wanda zai iya yin aikin irin na Allah subhanahu wa ta'ala. Daidai yake da fadar Allah, qul la amliku li nafsi darran naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani as-su'. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa amfanarwa da cutarwa aikin sa ne, shi ya mallaki wannan, babu wani mahaluki da ya mallaki wannan. Duk matsayin da yake da shi ba zai rike aikin Allah ba, aikin Allah ya takaita gare shi shi kadai. Kamar yanda yake zamu zo nan gaba, yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna ha huna, can bayan Allah ce qul innal amra kulluhu lillah, al'amarin duka na Allah ne. Wato da nasara da rashin nasara da rayuwa da mutuwa duka aikin Allah ne, shi kadai yake da wannan. Wannan shine ma'anar ayar, ba tana nufin mayar da kowa Allah ba, ko aikin kowa ya zama aikin Allah. Waɗannan ƴan wahdatul wujud da masu da'awar al-hulul, akwai bambanci tsakanin al-hulul da wahdatul wujud. Al-hulul shine masu cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka a cikin wasu su haɗu su zama Allah, wato zai sauka a cikinsa. Kamar yadda nasara suke da'awar al-hulul, cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka cikin gangar annabi Isa ko mahaifiyarsa. Shi kuma al-ittihad masu cewa abu guda ɗaya ne, ba za ka iya raba shi ba. Shi al-hulul kamar misalin al-hulul, kamar ka ɗauki wani abu wanda yake da tauri, misali ka ɗau abin nan a turin fura ka sa ta a nono, ka ɗau turin fura ka sa ta a nono, kaga wannan zaka iya cire furar in ka ga dama gaban nonon, zaka iya ɗauka ka sa ta. Wannan shine al-hulul. Al-ittihad kuma kamar ka dama furar a cikin nonon su haɗe, to kaga zaka iya dawa ka ware fura ka ware nono, ba zai dawa. To wannan shine ittihad, shine bambancin su. Suna cewa al-hulul kamar madara da ruwa, ka gauraya ko nono da ruwa ka gauraya su, kaga babu sai da ka iya rarrabe nono ka iya rarrabe, amma in ka sa tuwo a miya za ka iya tsamu tuwonka ka bar miya ko? To duk abinda za su rabu ko da sun haɗu shine al-hulul, za su iya rabuwa in sun haɗu, amma idan suka haɗu ba za su rabu ba. Kamar ka sa gishiri a cikin ruwa ko sukari a cikin ruwa, kaga ba za ka dawo kuma ka iya ware sukari da ruwa ba. To wannan shine al-ittihad. To nasara suna da awar al-hulul, cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga jikin annabi Isa alayhi salam ya fito a cikin surarsa. To wannan hulul ne. Akwai al-hulul al-khas, irin wannan akwai al-hulul al-al'am, kamar yadda gulatul jahmiya masu cewa Allah yana ko'ina, yana sauka cikin ko'ina. To kaga wannan ya yi muni kwarai da gaske. Wannan ba aqida ce ta musulmi ba, babu wata firka ko a cikin mutakallimun al-ashaira da al-maturidiyya ba sa fadar haka, ba aqidar su bace cewa Allah yana ko ina, aqida ce ta jami'a. To kaga wannan al-hulul ne al-am. Al-Hallaj ɗaya daga cikin waɗanda suke da'awar hulul da ittihad, kuma suke cewa wannan shine tauhidi na musamman, shine tauhidin ƴan ajin ƙololuwa, ƴan ajin tabarkallah. Yana cewa ana man ahwa wa man ahwa ana, nahnu ruhani halalna badana, ana man ahwa wa man ahwa ana, ni ne wanda nake mutuwar sansa, kuma wanda nake mutuwar sansa shine ni. Nahnu ruhani, mu ruhi ne guda biyu, halalna badana, da muka shiga cikin jiki ɗaya. To da shine hulul, shine hulul. Al-ittihad kuma kallon abubuwa mabambanta a matsayin abu ɗaya, ka kore dukkan wata samuwa ka ce babu ita, abu ne guda ɗaya. To wannan shine ake kira wahdatul wujud ko al-ittihad. Shine wanda Abdul Ghani an-Nablusi dai daga cikin gulatul sufiya wanda yake da aqidar cewa kowa komai Allah ne yana cewa laysa alwujudu yuqalu thnani haqqun wa khalqun id huma shay'ani ki hadha maqalun qubhu aqidatin alayhi qubhu aqidatin inda almuhaqqiqi zahirul butlani yake cewa samuwa abu samamme ba za a ce biyu bane ba za a ce abu samamme biyu bane a ce ga haqqun ga a ce ga Allah ga halitta id huma shay'ani a rika daukan su a matsayin abu biyu yace hadha almaqalu alayhi qubhu aqidatin wannan magana aqida ce mummuna wai ka ce akwai Allah akwai kuma halittarsa yace wani aqida ce mummuna inda almuhaqqiqi zahirul butlani a gurin wanda yake da tahqiqi wato dan haqiqa wannan magana ƙarya ce wato su ɗan haqiqa dinnan ba wai haka kawai suka tsoro mana ba a daman can akwai aqidar akwai aqidar tana cikin tana binne a cikin littattafai wanda su kuma suka kasa hakuri maimakon su boye ta kamar yanda masu aqidar cewa a boye cewa sirri ne ba a bayyana shi su kuma saboda muna wani zamani na trending suka ga cewa ga abinda za su yi su yi trending da wuri saboda haka suka fito kawai suna fasa kwai amma ba wani abu sabo bane a gurin wato a gurin masu karatu sun san cewa tini akwai waɗanda suka rika furta waɗannan maganganu shi al-Hallaj ai kaga akan wannan magana aka kashe shi akan wannan maganar aka kashe shi yana cewa subhana man azhara nasutahu sirra sana lahutihi saqibi hatta bada fi khalqihi zahiran fi surati al-akil wash-sharibi yana tsarki ya tabbata ga wanda ya fito da mutuntakarsa wato ya fito a mutum ya bayyana hasken allantakarsa mai haskakawa har ya bayyana ga halittarsa hatta bada fi khalqihi zahiran a wasu nusakh yana cewa hatta bada mustatiran zahiran ya fito a boye kuma a zahiri fi surati al-akil wash-sharibi ka ganshi a kamannin mai cin abinci ko ka mai shan ruwa ce in ka ga mai shan ruwa shine in ka ga mai cin abinci shine kai tsardin wannan a cikin sauran ayyuka duka duk wani abu da kaga wani yana yi to Allah ne yake yi shine abin da yake so ce yana cewa baini wa bainaka inniyun tuzahimuni farfa' bi haqqika inniyi min albayni wato akwai inni yana nuna cewa akwai ka kana cewa ni ka nuna akwai ka kenan maimakon ka ce kai Allah ne ka nuna akwai ka kenan to yace wannan inni din tana wato matsa masa wani lokaci zai ce ni tunda duk yadda ya kai ga shakiyanci dai wani lokaci dole ya fitar sa a zahirin sa na mutum bai isa ya ci gaba da cewa Allah ne ko yaushe ba sai yake cewa wannan inni din tana matsa masa dan Allah yana roƙon kuma wai Allah kai da kace kai ne Allah farfa bi haqqika inni min albayni ka dauke wannan inni yun tsakani na da kai mu hade mu zama daya to so ibnu arabi da suka zo sai suka ce wannan baitin shi yasa sanadiyar mutuwarsa saboda ya yarda cewa akwai wata inniya cewa akwai wani mutum ba Allah ba ibnu arabi wanda sunan shi Muhammad ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Arabi al-Hatimi al-Ta'i asalinsa mutumin Andalus ne bayan hijira ya zo Dimashq anan ya rayu suna masa laqabi zuran wa buhtanan da Muhyiddin amma mumituddin ne mai kashe addini ne wanda ya rubutu yawa masu dimbin yawa amma duk na banza ko littafinsa al-futuhatul makkiya wanda a maka ya zamansa a garin maka ya rubuta shi yana nan dima-dima amma duk shirka ce a ciki shirka ce wacce ta fi shirkar yahudu da nasara yana da fususul hikam wanda az-zahabi yake cewa idan dai abin da yake cikin littafin fususul hikam ba kafirci bane to babu kafirci a duniya idan abin da ya rubuta a cikin littafin ba za ka kira shi kafirci ba to ba abin da zaka kalla a duniya kace masa kafirci yana da abin yana da littafin da ya sa wa suna at-tajalliyatul ilahiyya fi suratul insaniyya yana da littafin al-ittihad yana da littafin al-ahadiyya yana da littafai masu yawa amma dukan su barna ce a ciki shine mai cewa الرب عبد والعبد رب وليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنا يكلف شي باوا وبنجيني وبنجي كما باواني يتي توشيا ليكي شي وانيني زي أورا مون واتودوكا واي زي شي موني إكذا بركتا إنك شي باوا تو أي باوا ما تشيني ترى كذا بذاك شي زي أورا دو كربا in ka ce Allah kuma za a dora wa dokar to shi kuma Allah ne anna yukallaf ta ya za a dora masa saboda ka shi a gurin sa babu bambanci cewa yana cewa wal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa ma Allahu illa rahibun fil kanisati da kare da al hanzir da abun bautar sa ne saboda ka su a wurin su babu wani abu sunan shi halitta wani abu sunan shi mahalicci da halitta da mahalicci duk abu ɗaya ne suna cewa wannan shine tauhidul khassa tauhidin mutane na musamman wanda za su tunga cewa la ilaha illa ana to saboda haka suka yi hujja da wannan ayar da wasu ayoyi na alqur'ani kamar wa maramaita iz lamaita walakinna allaha rama to kaga ita wannan ayar yadda suka fassara ta suna so su ce duk wani aiki da ka gani wani yayi to kakka ce shi yayi aikin kawai Allah ne yayi aikin to in ka tafi akan wannan salan ka tafi da wannan munar fassarar tasu to kowa ma zaka iya gaya masa wannan salan idan mutum yayi tafiya sai ka ce wa ma mashaita iz mashaita walakinna Allah masha idan wani ya hau abin hawansa ce wa ma rakibta iz rakibta walakin Allah rakiba in wani yayi magana ka ce wa ma takallamta iz takallamta walakin Allah takallama haka nan idan wani ya ci abinci wa ma akalta iz akalta in wani ya sha ruwa in wani ya sha shayi wa ma sharibta iz sharibta to kuma in ka ci gaba da sakin wannan salan har kafiri ma sai ka ce wa ma kafarta iz kafarta ko makaryaci ma sai ka ce wa ma kazabta iz kazabta to kaga duk wanda zai yarda da wannan kana tababan kira shi kafiri za ka yi tababan ce masa kafiri wanda zai yarda da wannan babu shakka wannan magana ce ta mulhidi wanda ya fita daga da'irar addinin musulunci ita ma'anar ayar kamar yadda take cikin suratul anfal a lokacin yakin badar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya damki ƙasa da tafin hannunsa ya watsa wa kafirai ba wani kafiri a lokacin da ƙasar ba ta shiga idansa ba duk kafiran da suke gabansa sai da wannan ƙasa ta tarwatsi ta shiga idansu to shine yake cewa a lokacin da Annabi ya watsa yake shahatul wujuh kamar yadda yake cikin sahih muslim fuskoki sun munana to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya musu cewa wannan kasar da ka watsa lokacin da ka watsa ba kai ne ka iya isar da wannan kasar zuwa ga idanunsu ba aikin Allah ne kai dai ka watsa shine izramaita lokacin da ka watsa kaga an tabbatar masa da yayi da kansa amma waye isar da wannan kasar har ta shiga cikin idanunsu ga su da yawa ga su da nisa ba kusa da shi suke ba sannan ba mutum ɗaya ba ba biyu ba cikin tafin hannu na ƙasa amma Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya kai ta idan kowane kafiri to shi ne Allah yake cewa wannan ƙudurarsa ce bayinka bane saboda haka abinda Allah ya tabbatarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne ya kore masa ba wa ma ramaita shi ne isar da wannan ƙasar zuwa idanuwansu iz ramaita yayin da ka jefa kai kuma shine watsawar da yayi walakin Allah rama wannan kaiwa zuwa ga idanuwansu Allah ne yayi ai ayar ta sai falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum ba ku kashe su ba Allah ne ya kashe su domin lokacin da suke yakin mutum musulmi mahayi yana kan dukin sa yana bin wani kafiri a guje sai ga kan kafirin da ya fadi kasa wa ya sare masa kan bai ga wanda ya sare kan ba ko ya ganshi kawai ya fado cikin sa a guje mashi ya huda shi mala'iku da Allah subhanahu wataala ya aiko su taya su aiki su suka yi wannan saboda haka da taimakon Allah ne da agazawarsa da ya kawo musu shine falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum sannan sai ya ce wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama saboda haka in ma za a dauka cewa wannan ayar tana nuna cewa Allah subhanahu wataala shine mahaliccin ayyukan bayi na'am duk wani aiki da bawa yake yi Allah ne yake halittar aikin sa Allahu khalaqakum wa ta'malun wanda ita ce aqidar ahlus sunna kuma wannan yana karkashin tauhidur rububiyya duk wani abu da dan adam zai yi ubangiji shi yake halittar abin shi ya halicce dan adam a matsayin musulmi sai ce rabbana waj'alna muslimin laka shi ya halicce dan adam a matsayin mara nutsuwa innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a amma wannan ba yana nufin cewa samuwar mutum ita ce samuwar Allah ba ko samuwar mahaluki daidai take da samuwar Allah ko Allah subhanahu wataala zai sauka a cikin mahaluki ya zama Allah idan ya zanto nasara da suka ce annabi Isa dan Allah ne Allah ya ce sun kafirta laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam Almasihu ibn Maryam dinnan bawa ne daga cikin bayin Allah zababbu annabi ne daga cikin annabawan Allah wanda yana daga cikin ulul azmi minar rusul wanda Allah subhanahu wataala ya sanya haihuwarsa ta zanto mu'jiza mai ban mamaki aka samar da shi daga uwa ba uba duk da wannan matsayin da yake da shi waɗanda suka ce da shi Allah ne Allah ce kafirai ne to ina ga wanda zai kalli yahudawa da nasara da kafirai da munafikai da fasikai da fajirai duk ya ce Allah ne idan wanda zai nuna annabin Allah ya kira shi Allah Allah ya ce ya kafirta to ina ga wanda zai dubi wani lalatacce ya ce shi ma Allah ne ko shi lalatacce ya ce shi ma Allah ne za ka yi sanyi wajen kafirta shi duk wanda zai ce shi Allah ne ko wani zai iya zama Allah wannan kafiri ne ba kuma wani ne zai kafirta su ba ko wahabiyawa ko yan izala ko salafiya ko wani a'a Allah ne ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam saboda Allah shi ya kafirta masu wannan aqidar sanan da Allah ce innal ladhina yubayi'unaka inma yubayi'una Allah yadullaha fawqa aydihim wannan ba yana nufin cewa Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai Allah ne ba ba wanda ya taba irin wannan fassarar ba wanda ya taba irin wannan fassarar Allah subhanahu wataala ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzansa ne kuma mai isar da umarnin sa ne da hannun sa don haka duk wanda yayi masa mubaya'a to Allah yayi wa mubaya'a duk wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a Allah yayi wa da'a man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah saboda me saboda duk abin da yake isarwa daga Allah yake samu shi wahayi ne da Allah yake masa shi kuma yake isarwa bayan sa don haka duk wanda yayi masa da'a Allah yayi wa da'a amma wannan ba yana nufin cewa manzon Allah Allah bane ba yana nufin cewa shi Allah bane yana nufin cewa shi manzo ne na Allah yana bada umarni da umarnin Allah don haka wanda yayi masa da'a yayi wa Allah da'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asani faqad asa Allah wa man asa amiri faqad asani nabi yace duk wanda yayi min da'a Allah yayi wa da'a wanda ya saba min wanda yawa wanda na shugabantar da shi da'a to ni yayi wada haka nan wanda ya saba min Allah ya saba ma wanda ya saba ma wanda na shugabantar da shi ya saba masa to ni ya saba wa to akwai wanda yake cewa wanda annabi ya shugabantar shi ma zama annabi kana cewa amirin annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi to kamar yadda ba za ka faɗi haka ba to haka nan ba za ka ce annabi shine Allah ba akwai Allah subhanahu wataala shine mahaliccin kowa da komai kowane abu da ka sani mulkin sa ne kamar yadda aya ta gaba za ta nuna mana haka kowane abu da ka sani bawan Allah ne in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda duk wani wanda ka sani a sama yake ko a ƙasa zai jewa Allah ne a matsayin bawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne daga cikin bayan Allah subhanallazi asra bi abdihi ila min almasjid alharam ila almasjid alaqsa wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada saboda haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sifa ta ubudiyya idan har manzo sallallahu alaihi wasallam yana bawan Allah kuma ya fi son ma a ce da shi bawan Allah wane ne ya isa ya ce zai fitar da kansa daga cikin ubudiyar Ubangiji subhanahu wataala don haka waɗanda suke ɗaukan ayar innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah suke fassara ta da cewa aikinsa aikin Allah ne ko kuma Allah subhanahu wataala ne ya sauka cikinsa da sauran ire-iren wannan wannan magana duk da abin da suke ɗauke da shi na kafirci da jahilci da rashin kunya har ila yau akwai wato kwacewa annabi sallallahu alaihi wasallam darajarsa da matsayinsa a ita wannan ayar tana tabbatarwa da annabi ne matsayi babba cewa ubangiji subhanahu wataala ya wakilta shi akan sakon da ya bashi cewa ya isar kowa ya bi wannan sako kuma in ka bi wannan sakon ka bi Allah don haka lokacin da kake masa mubaya'a Allah kake yi wa mubaya'a domin shi Ubangiji subhanahu wataala ya wakilta da wannan sakon to yayin da kake fassara da cewa tana nuna kowa Allah ne to ka kwace wa annabi wannan matsayin fa tare da abinda maganar take dauke da shi na kafirci da rashin kunya da jahilci har ila yau ka kwace wa annabi sallallahu alaihi wasallam matsayinsa domin zai zama ba shi kadai ba kowa ma da zaka yi wa mubaya'a Allah kai wa mubaya'a saboda haka waɗanda suka yi wa Abu Jahal mubaya'a su ma sai ka ce Allah suka yi wa mubaya'a waɗanda suka yi wa qalat al-ahzab jagororin rundunar da suka zo su murkushe annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a Madina wanda suka yi musu mubaya'a su ma sai ka ce Allah suka yi mubaya'a shi kansa mubaya'a bai mubaya'a shi ma tunda kun ce Allah ne kenan Allah ne yake wa kansa yake mubaya'a da kansa to akwai kafirci da yake wannan saboda haka Allah subhanahu wataala Allah ne ubangijin halittu duka duk abin da yake sama da ƙasa mallakar sa ne shi yasa ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard abin da yake cikin sammai da abin da yake ƙasa duka lillahi na Allah ne mulkin sa ne bayin sa ne shi kadai yake da tasarrufi a cikin su yadda ya ga dama yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u shi yake yin gafara ga wanda ya ga dama kuma shi ne zai azabta wanda ya ga dama wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai saboda haka ubangiji subhanahu wataala shi ne mamallakin komai da kowa kowa da komai babu wanda yake fita daga cikin mulkin Allah saboda haka bayansa suna nan tsakanin gafararsa da azabarsa wanda Allah subhanahu wataala ya ga dama ya gafarta masa to wannan falala ce daga wajensa wanda kuma Allah subhanahu wataala ya ga dama ya azabta shi to wannan adalci ne daga bangarensa kuma duka ayyukan guda biyu akwai hikima a cikinsu aikin Allah subhanahu wataala baya wofinta daga hikima saboda haka yana gafarta ma wanda ya so yana azabta wanda ya ga dama kofar Allah subhanahu wataala a buɗe take ga dukkan mai neman gafararsa ko menene yake yi ya nemi gafarar Allah Allah zai gafarta masa ko wani irin kafirci mutum yake yi ya ce ya tuba Allah zai gafarta masa ga duba da Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wa ma min ilahin illa ilahun wahid وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم سيجي أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم دود يا فإجر من كافر چند سكي نتشوى المسيح المسيح الله تبابو كمونا أبن بوتا سي الله الله تشئم بسدينا با حرس كموتو أكم وانا أكيدر تودا نسكا كافر ترغة چكينسو azaba mai radadi za ta same su amma duk da wannan sai yake sai musu ta yin tuba afala yatubuna ila Allah yanzu ba za su tuba ba ba za su daina ba haka babu wanda ya kai Allah hakuri ba wanda ya kai Allah hakuri wallahi ba dan hakurin ubangiji ba abinda ake yi na kafirci ya isa Allah subhanahu wataala ya mutsutsuke mu amma Allah yayi hakuri shi yasa annabi yace la ahada asbaru la ahada asbaru ala adhan sami'ahu min Allah babu wani wanda ya kai Allah hakuri akan abinda ake yi masa na cutarwa ba wanda ya kai shi hakuri yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim suna sawa Allah da sai Allah yana da wannan bai hana shi kuma ya ba su arziki ba ya ba su ci da sha da lafiya kaga akwai wanda ya kai shi hakuri duk wanda zai ce Allah subhanahu wataala yana da da zagin Allah yake zagin sa yake duk wanda zai ce wa Allah yana da da to zagi yake zagin Allah yake hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin abu huraira nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah mai girma da buwaya yana cewa kazzaba ibn adam wa lam yakul lahu dhalik wa shatama ibn adam wa lam yakul lahu dhalik dan adam yana ƙaryata ni kuma bai dace ba bai dace min haka ba dan adam yana zagi na kuma bai dace zagi ni ba shi amma takdhibuhu iyaya ƙaryata ne da yake yi shine yana yake cewa Allah ba zai dawo da shi ba bayan mutuwarsa lan yu'idani Allah ba zai dawo da ni ba bayan kuma halittar farko da ubangiji yayi ba tafi sauki ba a gurin Allah sama da dawo da shi dawo da shi in akwai wani abu da zaka ce wannan yafi wannan sauki to dawo da shi ma ya kamata tafi sauki walam yakun awwalul khalqi ahwana alayya min i'adatihi sai ce wa amma shatmuhu iyaya zakin da yake mun shine yake cewa ina da da yaj'aluna li waladan wa ana al ahadu samad lam alit wa lam ulat wa lam yakul li kufuwan ahad alhali ni ne daya tilo wanda kowa yake nufi na da bukata ni kuma bana da bukata gurin kowa ban haifa ba ba a haife ni ba kuma babu wanda yake tamka da ni saboda haka duk wanda zai ce Allah yana da da to yana zagin Allah ne amma duk da wannan zagin da ake masa Allah yana yi wa masu zagin sa ta yin tuba bayan abin da yake lullube su da shi na ni'imominsa a nan duniya ya ba su ci ya ba su sha ya ba su arziki ya ba su lafiya ya ba su mulki duk Allah yana yi tare da cewa suna zagin sa ba na ji akwai wani dan adam zai iya jure ma wannan wani yana zagin ka dare da rana ya mai da zagin ka ibada kai kuma kai ta taimakon sa kai ta agaza masa kai ta tallafa masa kai ta tarairayo shi wallahi ba za ka yi ba ma ka fara za ka daina za ka ce na ga wannan abin nashi ya yi yawa saboda haka sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu ar-riba
ad'afan مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون
ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulur riba kada ku ci riba adha'afan mudha'afa ninkin baninkin wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihuna domin ku rubauta alaƙar wannan ayar da ayoyin da suka gabata sun kunshi bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala ya ba wa mu'minai nasara a lokacin da suke yan kaɗan sannan kuma ya yi bayanin cewa sun samu nasara a yaƙin Badar saboda taƙawa da suka riƙe da kuma bin umarnin Allah subhanahu wata'ala da gujewa hannunsa shi ya sa a yaƙin Uhud lokacin da aka samu tangarɗa wajen bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama aka rasa samun nasara to sai anan Ubangiji subhanahu wata'ala ya fara gaya musu ya ci gaba da gaya musu abinda yake musu gargadi a kansa su nisance shi domin yana rushe taƙawa domin sun yi hannun riga da taƙawa shine cin riba kamar yadda ayoyi masu zuwa suke ɗauke da bayanin sifofin waɗanda suke da taƙawa wato manya-manyan sifofi waɗanda masu taƙawa suke siffanta da su waɗanda suka siffantu da waɗannan sifofi sauran sifofin ba za su ba su wahala ba wanda bayaninsu zai zo nan gaba sannan wata alaƙar da take tsakanin wannan aya da ayar da ta gabata a can baya Allah subhanahu wata'ala ya hana mu'minai da kada su riƙi abokan shawara daga wasu ba su ba la tattakhidhu bitanatan min dunikum wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaune a Madina a tare da shi akwai mushrikai akwai yahudawa yahudawa din nan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa suna mu'amala da riba wa akhdhihim ar-riba wa qannuhu an suna mu'amala da riba kuma a lokacin da ake zaune a Madina farkon al'amari kusan arzikin Madina yana hannunsu kamar da yanda yanzu haka suke rike da arzikin duniyar to a wancan lokacin ma dan su saboda ba abin da yake gaban su sai duniyar ita ce a gaban su baya can din mun karantu ayoyin da suke nuna haka saboda haka har tattalin arzikin Madina yana hannunsu musulmi da suka yi hijira sun zo a talauce domin duk sun bar abubuwansu da suke yi na kasuwanci sama mutanen Makka ƴan kasuwa ne saboda haka harkar kasuwancinsu duk tana Makka dukiyoyinsu da duk abin da suka mallaka kafiran Makka sun yi rubda ciki a kansu saboda haka suka yi hijira suka zo ana cikin tsananin bukata don haka mu'amala tana hada su da waɗannan Yahudawa su kuma a gurinsu cin riba ba komai ba ne shine Allah subhanahu wata'ala yake jan hankalinsu cewa su guji mu'amala da riba ko da kuwa za su yi mu'amala da waɗannan Yahudawa waɗanda ba ruwansu da haram da halal da abin da ya zo hannunsu shine halal su guji wannan domin wannan cin riba ya ci karo da taƙawa da Allah subhanahu wata'ala yake gaya musu cewa a dalilin ta ne za su samu nasara sannan ya ci karo da abin da zai sa Allah ya karɓi addu'o'insu yayin da suke addu'a idan ya zanto suna cin haram Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓi addu'o'insu ba sannan aya ta ƙarshe da muka karanta Allah yana cewa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard aya ta ƙarshe kafin wannan ta cewa abinda yake sama da ƙasa duk mallakin Allah ne don haka kowane abu da ka gani mallakinsa ne kuma shine zai gaya maka ya za ka yi mu'amala da wannan abin don haka har dukiyoyin da suke hannunku duk dukiya ce ta Allah mallakinsa ne don haka shi zai gaya muku ya za ku yi amfani da ita don haka ya halatta maka ka yi amfani da ita ta hanyar kasuwanci ka yi amfani da ita ta hanyar sadaka amma kada ka juya ta hanyar riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba saboda haka duk wani wanda yake da dukiya kada ya koma irin ta'amuli na jahiliya yayi ta'amuli da ita ta riba Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulu ar-riba bayan musuluntar ku kun zama musulmi to kada kun zama mu'minai kada ku ci riba kamar yadda kuke yi lokacin kuna kafirai kafin ku musulunta a lokacin jahiliyyarku ana yin amfani da ci amma sauran abubuwa duka sun shiga ciki sha da sutura da wurin zama da dukkan wani abin da zaka yi amfani da dukiyar riba ka yi wa kanka ya shiga karkashin la ta'kulu ba wai cin abinci kawai aka hana yi da kudin riba ba ba za ka ci abinci da shi ba ba za ka sha ruwa da shi ba ba za ka yi sitara da kudin riba ba ba za ka nemi mazauni da kudin riba ba ko abin hawa da kudin riba ko kai aure da kudin riba duk wannan ya shiga ciki ayi amfani da la ta'kulu domin al'aklu shine aqwa shahwa lil insan shahwa da tafi karfi tare da dan adam ita ce ci ci kuma yana tare da sha za ka ambaci ci to sha yana biyo baya kulu washrabu saboda mutum ba zai rayu ba ci ba sha mutum zai iya rayuwa ba sutura a jikinsa zai iya rayuwa bai da gurin zama zai iya rayuwa bai da abin hawa zai iya rayuwa bai da aure amma ba zai iya rayuwa ba bai ci ba bai sha ba to idan an hana shi amfani da kudin riba a cikin abin da ya shafi rayuwarsa da ba za ta tsayu ba sai da shi kaga wanda bai kai wannan ba bin ba bai aula kaga abin da ya shafi sutura abin da ya shafi mazauni idan an ce ci ma wanda dole ne sai da shi zaka rayu kada ka kuskura kai ta'amuli da riba to kaga abinda bai kai ci muhimmanci ba a cikin bukatunka shine yafi dacewa ka guji riba a cikin sa anan ubangiji subhanahu wataala ya fuskantar da maganar sa zuwa ga mu'minai ce ya ayyuhal ladina amanu domin su ne za su ji sibi wanda babu imani a cikin zuciyarsa in an shekara kiransa ba zai ansa ba in Allah ya shekara ba shi umarni ba zai bi ba ya shekara yi masa hani ba zai hanu ba amma wanda yake da imani a zuciyarsa ya yarda da Allah ya yarda da girman Allah ya yarda da ni'imarsa da azabarsa ya yarda da ranar lahira da tsayuwa gabansa da hisabi to wannan shine idan aka ce da shi ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulur riba zai ji da shi ake kuma imaninsa zai motsa shi saboda duk wani mu'mini na gaske duk wani mu'mini na gaske to dole ne ya nisanci riba inda shi mu'mini ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin saboda kai duk mu'mini wajibi ne ya guji riba duk kankantatta anan Allah ya ce adhafan mudha'afa ninkin ba ninkin ninkin ba ninkin a jahiliya idan wani ya ba wa wani bashi aka sa lokacin biya ya bai biya ba to sai ya ce ka dan kara min lokaci sai ni kuma in kara maka wani abu cikin ribar da zan baka daman ba zai bashin ba sai da riba to ya bashi ya dora masa riba saboda kan zarar lokacin biya yayi bai samu abun biya ba ko kuma ya biya wani kaso bai biya sauran ba sai ce to ka daga min kafa a madadin wannan ni kuma zan kara maka wani abu a cikin ribar da zan baka to saboda haka abin sai yayi ta maimaituwa duk sanda lokacin biya yayi bai biya ba shi kuma zai kara masa lokaci sannan zai kara masa ribar a haka hatta kai adhafan mudha'afa hatta kama ninkin ba ninkin kamar yanda dai bankuna suke yi ka ci kudin banki baka biya ba daman can zai dora maka interest zai dora maka riba lokacin biya bai yi ba wannan kudin ribar zai haihu sannan ka sake kara lokaci ribar za ta yi ta haihuwa har ta zo ta ninnunku ta ninnunku ta ninnunku ba adadi kaga dan kudin dan kadan amma ribar ta ninka shi ba adadi abinda yanzu kasashe masu tasowa suke fama da shi da bankin duniya bankin lamuni na duniya da IMF wajen basu bashi amma kafin a gama biyan bashin to ribar ta ninka bashin saboda haka ayi ta kwasar ka ayi ta kwashe maka dukiya ayi ta kwashe maka dukiya ayi maka karab sai mutum ya tsaya ce a ce to je ka an yafe maka ka ce nagode sukan yi ciniki idan suka yi ciniki ba kudin biya sai ce to shikenan ka je bashi idan lokacin biya bai yi ba sai ya kara kudin wannan sil'a din kudin abin da ya sayar masa 1,000 lokacin biya yayi bai bashi ba sai ce to 1,100 in aka kara jan lokaci sai ce ya koma da 200 ya koma da 300 a haka kudin har yazo ya wuce kudin ma abin to duk suna yin wannan a zamanin jahiliya. Saboda haka wannan kimar wato kudin wannan farashin wannan abin da ya saya sai ta rikide ta koma bashi. Sai ta koma bashi. Akwai bashi, akwai kuma ciniki. Ciniki ka sayar da abu a sayar maka ana jiran kudin sa. Wannan ciniki ne. To amma in ya zanto kudin da ake jira shi kuma ya koma ya zama bashi, ya rikide ya zama bashi, an dora riba akan sa. Kaga ga ciniki kuma ga wani bashi, ko ko a cinikin da aka yi na farko ya ki karewa. An sayar maka shi 2000 baka biya ba, bayan wata daya koma 1500. Kaga ciniki ne guda daya amma kudin yana ta dindinkuwa. Duk wanda yana karkashin adhafan mudha'afa da Allah ya fada. Wannan wata mu'amala ce da suke yin ta a jahiliya. Wanda Allah subhanahu wataala yake bani labarin ta dan ya nuna irin abin da yake cike da ita na zalunci. Akwai bayani akan wannan ayar, saboda haka zamu dakata anan. Allah ya kai mu sati mai zuwa ma karkar bayanin wannan ayar. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fahimana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.